Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa, ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara. Muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na safiyar yau, Talata 5 ga watan Afrilu 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To, a jiya Litinin kasar Girka da kungiyar tarayyar Turai sun fara jigilar kwashe 'yan gudun hijira daga tsibirin Lesbos da Chios zuwa Turkiya. Shugaban Amurka kuma Barack Obama da magatakardar rundunar tsaro ta haɗin gwiwa ta NATO Jens Stoltenberg sun gana a fadar White House, inda suka ce ana cikin masifa a tarayyar Turai. Sojojin Amurka sun ce sun kwashe wasu makaman da suka yi amannar daga kasar Faris da suka fito da nufin shiga hannun 'yan shi'ar Husi na Yemen.
To, kanin labaran kenan. Yayin da ake ci gaba da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihohin da kungiyar Boko Haram ta jima tana ta da kayar baya a Najeriya, hankulan al'umma ya koma kan abin da suka fi ɗauka da mahimmanci. To, ko menene suke bukata daga gwamnati?
Ya bude mana makaranta, yaran mu ba ilimi sosai. Ya fahimtar da yaran mu. Ga mu na ruwa ya mana karanci sosai, ba mu da ruwa sosai. Ilimi shine gaba da komai. Yaran mu ba ilimi.
To, sai kuma fashin baki kan batun faɗaɗa ayyukan noma da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ba da ƙarfi. Kamar yadda muka saba kowace ranar Talata a shirinmu na Asuba, Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da tsaka mai wuya, inda za ku ji cikamakin fafatawar nan da ake kan harkokin siyasar APC a jihar Yobe. Kafin nan, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. A jiya Litinin kasar Girka da kungiyar tarayyar Turai sun fara jigilar kwashe 'yan gudun hijira daga tsibirin Lesbos da Chios zuwa kasar Turkiya, bisa yarjejeniyar nan mai cike da rudani da aka cimma a watan Maris da ya gabata a tsakanin gwamnatin Ankara da kuma tarayyar Turai. Duk da hasashen yiwuwar rikici, jigilar bakin a jiya ta yi lami-lafiya a Lesbos, inda in ka ɗauke tsirarin masu zanga-zangar nuna adawa da yarjejeniyar da suka taru a gabar tekun, an dai fara ɗibar bakin ne a cikin bas a yammacin shekaran jiya daga sansanin da ke Moriya zuwa gabar tekun Mitilini da jiragen ruwa ke jiransu. Wani jami'in Girka ya faɗa wa muryar Amurka cewa mutane 202 suka fara yin gaba a jiragen ruwa guda uku, sai kuma wasu jirage guda biyu ɗauke da mutane kimanin 136 suka bi bayansu. Jirgi ɗaya kuma mai ɗauke da mutane 66 ya tashi ne daga kan tekun Chios ɗin a jiya Litinin. Jami'in ya bayyana cewa waɗanda aka fara yin gaba da su sun shigar da koken neman mafaka ne, sannan kusan gaba ɗayansu 'yan asalin ƙasar Pakistan ne, in ka ɗauke wasu 'yan ƙasar Siriya guda biyu da suka zaɓi Turkiya bisa dalilan da suka bayyana yake da nasaba da iyalansu.
Makonni biyu bayan mummunan harin ta'addancin da aka kai a birnin Brussels na ƙasar Belgium, shugaban Amurka Barack Obama da babban magatakardar rundunar tsaro ta haɗin gwiwa ta NATO Jens Stoltenberg sun ce wannan abu wata masifa ce, tare da nuna buƙatar tsayawa kai da fata a kan yaƙi da 'yan ta'addan ISIS. A bayyane yake wannan lokacin duniya na fuskantar wannan dubbanci. Sannan Turai na cikin ma'auni da za a mai da hankali sosai wajen tsaurara matakan tsaro, kamar yadda shugaba Obama ya bayyana wa magatakardan cikin ofishinsa da ke fadar White House, wanda ake wa lakabi da Oval Office. Shugaban kuma ya ce yake magana da manema labarai bayan ganawar tasa da Stoltenberg ya yaba wa rundunar tsaron NATO game da kokarin da take yi a yaƙi da ta'addancin 'yan ISIS, musamman haɗin gwiwar ta da horar da sojojin ƙasashen Iraki da kuma Jordan. Shi ma Mr. Stoltenberg ya jaddada aniyar NATO akan tallafawa ƙasashen yankin don ƙarfafa musu gwiwa yaƙar 'yan ta'addan ISIS, inda ya ce za su yi aiki tukuru game da ƙarfafa sojojin nahiyar don kaiwa ga gaci.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sojojin Amurka sun ce sun kwace wasu makaman da suka yi amannar daga kasar Faris suka fito da nufin shigar da su hannun ƴan Shi'ar Houthi da Iran din ke mara wa baya a kasar Yamal. Wani jirgin sojan ruwan Amurka mai lakabin Sirocco shine ke sintiri da ya kama makaman akan tekun Arabia a ranar 28 ga watan nan da ya mutu. Makaman sun hada da bindigogi samfurin Kalashnikov guda 1,500 sai makamin roka da ake yin amfani da shi wurin harba bamabamai kimanin guda 200. Sai kuma manyan bindigogi masu sarrafa kansu guda 50. Sojan Amurka sun ce sun bar jirgin da ma'aikatansa sun tafi bayan karɓa makaman. Kwace makaman dai kusan karo na uku kenan a cikin watanni biyu da aka kwace makaman da kudirin da aka yi na kaiwa ga hannun ƴan Houthi. Sojojin Australia da na Faransa su ma sun kama a baya. Kakakin fadar White House Josh Earnest ya bayyana cewa wannan abu ya tabbata inda ya sanar da manema labarai. Shi ma kakakin cibiyar tsaro ta Pentagon Peter Cook ya ce wannan kamen ya nuna yadda sojojin Amurka ke aiki tukuru wajen sa idon tsaro a sassa daban-daban na duniya.
Gwamnatoci a duniya sun sha alwacin farauta hamshakun attajirai da masu mulkin da ke bude boyayyun asusun ajiya kasashen ketare don boye dukiya da kuma gujewa biyan haraji. Wannan ya biyo bayan rahoton da kungiyar wasu ƴan jaridar duniya suka fitar ne wanda suka fallasa cewa sun gano mutane na fakewa da bude wasu kamfanoni a wasu kasashe da sunaye daban-daban don aikata almundahana. Kamar yadda wata mai suna Maggie Murphy daga kungiyar yaƙi da rashawa ta Transparency International ta bayyana, an dai bayyana cewa an samu wasu ɗimbin takardu daga wani kamfanin lauyoyi da ake kira Mossack Fonseca. Takardun da suka nuna alaƙar wasu hada-hadar shige da fitin kuɗi na kusan shekaru 40 daga Rasha zuwa Panama, wanda haka ke da alaƙa da shugaba Vladimir Putin daga shekara 1977 zuwa 2015. Tuni dai gwamnatin Kremlin ta yi fatali da wannan rahoto da ta ce kawai kai tsaye ya soki shugaba Putin ne, musamman ma da aka ce wasu tsofaffin jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka da na hukumar leƙen asiri ta CIA ne suka taimaka wajen nazarin takardun hada-hadar.
Wasu masu kutsan satar bayanan na'urar kwamfuta ta intanet sun saki ɗimbin bayanan sirri ta hanyar yanar gizo, wanda ke nuna cewa sun yi kutse cikin kundin bayanan 'yan ƙasar Turkiya fiye da miliyan 50. Bayanan da suka hada da bayanan mutum da iyalansa, lambar shaidar zama ɗan ƙasa, adireshin mutum da ranakun haihuwa da kuma sunan iyayensa. Cikin waɗanda suka ce an sami bayanan rayuwarsu har da shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan da kuma Prime Minister ƙasar Ahmed Davutoglu. Kamfanin dillancin labaran Associated Press sun yi wani gwaji na jikanayika da suka hada bayanan mutane 10 da basu zama a cikin waɗanda aka sace bayanansu ba don tabbatar da sahihancin bayanan da aka sata din, inda suka gwada bayanan da masu kutsan suka yi na satar bayanan. Akalla kuma guda 8 daga cikin 10 da suka gwada sun yi daidai da kundin bayanan da aka sata. Masu satar bayanan sun bar sakon tambaya a internet, tambayar da ke cewa wannan kuma bayan kimiyyar ko kuma nada mukami ba tare da tantance asali ba, ko kuma tsauraran ra'ayin addini ne zai iya durƙusar da Turkiya, ko kuma wannan raunanniyar hanyar fasahar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a jihar Barnan, Najeriya, inda ake ci gaba da samun zaman lafiya bayan shafe shekaru ana fama da tashe-tashen hankalin kungiyar Boko Haram. Wakilin mu Haruna Dauda Biyu na da ci gaban rahoton.
Mun dai tattaki daga babban birnin Maiduguri zuwa wani ƙauye mai tazaran kilomita 12 daga babban birnin Maiduguri da ake kira gungulan Lawanci da ke karamar hukumar Jere a jihar Borno, inda muka ga jama'a da dama na ci gaba da walwala da kuma gudanar da harkokin kasuwancin su irin na yau da kullun. Sai dai daga mutum ya dumfari wannan ƙauye ba abinda zai fara gani sai dai konannin gidaje da kuma ma'aikatu da ake watan cewa ayan kungiyar Boko Haram ne suka cillawa wuta lokacin da ake ta zaman dandara irin waɗannan yankuna. Kuda muka kusa san cikin ƙauye na ga mutane da dama hada da samari da mata da maza da ma ƙananan yara da kuma ke nuna farin cikin su game da samun zaman lafiya da aka yi a wannan yanki. Sai dai sun jawo hankulan gwamnatoci game da wasu al'amura da suka dame su kamar haka.
Janisa, eh gungulan Lawan, gaskiya wata sa akwai mara aiki masu dewa kuma muna zaman lafiya yanzu ba komai masalan komai yanzu.
Kamar abun bukatu irin ne da kullun kuna samu?
Haka ne, muna samun ruwa, ino a garin ba wuta kuma gaskiya wata sa akwai yawa ba aiki.
Kamar kwancin hankali fa yanzu a iya cewa akwai kwancin hankali.
A gaskiya akwai kwancin hankali kurai kurai.
Me kuke son gwamnati ta taimako?
To ai mana taimako ya ka mana makaranta ga yaran mu ba ilimi sosai. Muna so ya mana godiya mu ma mun gode kuma mun sake masa godiya ya bude mana makaranta yaran mu ba ilimi sosai. Ya fahimtar da yaran mu.
Da shi an samu kwanciyar hankali a wannan gari ko yanzu?
Eh an samu kwanciyar hankali. Mun samu kwanciyar hankali. Komai yayi daidai. Eh kam ga mun ruwa ya mana karanci sosai. Ba mu da ruwa sosai. Ga dare ilimi shine komai, gaba da komai. Yaran mu ba ilimi.
Ga wata hajjia matse ko?
To muna da bukatan da mu samu makaranta, to asibiti da komai. Ga shi garin mu Allah ya mana sauki. Kuma har gaba Allah ya mana sauki. Mun gode. Muna kuma ana taimake mu. Jari, komai, ko wake, ko hatsi.
Me sunan wannan gari naku?
Lawanci Gongolo.
Magana zaman lafiya.
A alhamdulillah, lafiya kalau. Da yaran mu da uwayen mu lafiya kalau yanzu.
To ko me gwamnatin jihar Borno Honorable Kasha Tima zai ce game da wannan bukatun waɗannan mutane?
Eh babban abun shine musamman matafannin magarantu. Mun je Gongulon, kaga an kona Boko Haram sun kona 20 housing units in da boarding primary school in da kuma ita magarantar da kanta. Kaga muna gina classrooms guda 12 kuma in Allah ya yarda cikin nan da sati 2-3 za mu fara gyara boarding primary school in the 20 housing units in Gugu da Kari muna so mu gina abinda ake kira mega babban primary school a wajaje uku a kowace senatorial zone tare da UBE kudin na kasa insha Allah ana shirin bada contract din a gina magarantu na zamani da ruwa da kitchen da toilet in da komai dai abinda ake bukata da common room da komai classrooms 24 a kowace gari insha Allah shi ma za a fara aikin nan ba da dadewa.
Gwamnatin jihar Borno Honorable Kasha Tima kenan kai bayani game da irin al'amuran da suka sa a gaba musamman ma na sake gina ƙauyuka da kuma samar da ababen rayuwa a irin waɗannan ƙauyuka da ake da san ƴan kungiyar Boko Haram sun daidaita. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To haka yake, taron tattalin arziki da aka kammala ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Yemi Osinbajo ya tsaida shawarar haɗa hannu da jihohi wajen bunƙasa ayyukan noma da nufin rage dogaro ga albarkatun man fetur. A cikin hirarsu da wakilin mu Umar Faruk Musa, Alhaji Sani Aminu Dutsen ma wani ƙwararre a fannin tattalin arziki kuma jami'in ƙungiyar manoma ta Najeriya ya ce tsarin zai iya tasiri ko da daraja mai ma za ta ci gaba da faduwa.
Tattalin arzikin ƙasa kullum muna magana shi ba wai kudin mai ba su cikin arzikin talaka. Arziki ne na ƙasa na kowa da kowa. Shi ko arziki abin amfanin arziki shine wanda ke shiga cikin jinin mutum wanda kudi nashi ne. Ba wanda ke kawo wannan sai arziki tattalin arzikin noma wanda zake bulka kowa ya shiga da sauransu.
To amma ta yaya kake ganin za a ci wannan nasara idan aka haɗa gwiwa tsakanin gwamnatocin jihohi da ta tarayya da kananan kome saboda ana cewa noman nan fa suna buƙatar tsari ta fannin fili ta fannin kamar iri ta fannin takin zamani ta fannin shawarwari ga manoma da dai an yi samun kuɗi domin yin wannan noman.
Wato abinda duke rikirkita abubuwan shine cewar tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da gwamnatin local government har yanzu kowane bai fayyace gurbi da rawar da ya kamata ya taka ba a cikin mulkin Najeriya. Kuma shi inda babban matsala ne wanda na hangoma ita gwamnatin tarayya da take ta ko gwamnatocin da suke ta bugun kirji magana noma ba shi bane matsala. Noma idan zaka yi shi domin ya koma noma domin ka saida kasar waje shirme zaka yi don ai mun yi shi lokacin da wanda kawai sai dai a tara rugeda a Kano ai dalata a kai waje ayo chakula a kawo Najeriya. Wannan ba shi bane ba abin da ya kamata. Kamata ya duk abin da ake nomawa tun daga yanzu har ya zuwa sanda ake so a bada nomar akwai hanya da za a sarrafa shi a ƙara mai daraja a cikin Najeriya. Abin da ke ma'ana abin duk da aka yi a tabbatar an ƙara mashi daraja kuma an saida shi cikin ƙasa wanda har akai ana saida sauran ƙasashe na West Africa.
Alhaji Sani Aminu Dutsen ma kenan ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma na Najeriya a tattauna da da shi a Abuja. A waje kuma tsohon gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Abdullahi Adamu, wanda shine shugaban kwamitin noma da raya karkara na majalisar dattawa, kuma shugaban kwamitin dattawa na kungiyar manoma ta Najeriya, ya bayyana min irin nasarorin da yake hangowa cewa gwamnatin Muhammadu Buhari za ta samu dangane da irin wannan shawara da ta yanke ta dauka.
Manomi mai karamin hannu bashi da jari, rashin jarin nan yana kawo masa cikas. To yanzu akwai shirye musamman muddin sun haɗa kawunan su kai ƙungiyoyin na manoma, to akwai taimakon musamman da gwamnati ta kawo. Akwai shiri da aka yi don mata, akwai shiri da aka yi musamman don matasa, akwai shiri da aka yi na kowa da kowa manomi, ko mai karamin hannu da hukumi, karamin hannu kuma wanda yake na da ko manyan gonaki irin na zamani. Saboda haka gwamnati ta fahimci wannan, kuma shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi magana musamman akan wannan. Kuma ainihin bankin noma na Najeriya za a inganta ta domin manoma su samu hanyar da samun kuɗi.
Alhaji Abdullahi Adamu kenan, shugaban kwamitin kula da sha'anin noma da raya karkara na majalisar dattawa ta Najeriya, kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma, a tattauna da nayi da shi a Abuja dangane da yunkurin da gwamnatin Najeriya ke yi na maye sha'anin man fetur da ayyukan noma. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, Abuja, Najeriya.
Tura Allah ya sa dai kana noma.
Eh, ai in baka noma ce da mun take duk ɗan.
To ina gayyanku bana kowa zan bashi dan fegi dan bangare a bayan gida da ga abin da zaku shuka.
Dada guda.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 1:16 na asuba. Idan muka dawo shirinmu na hantsi, za ku ji martanin da ƙasar kamar ta mayar a kan rahoton da ke cewa ƙasar ce ta biyu a jerin ƙasashen da ke fama da harkokin tsaro. Sai kuma muhawara kan alfano da kuma illar kafofin sada zumunci. Yanzu dai ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Kasan nan ba ina Buhari bai je babban da Yobe saboda babu fidin jirgin sama.
Yanzu ma albashi da babiya mutanen Zombi ba na local government. Saboda sun yi antifati ne. Yau local government ɗinmu wata uku wata hudu ba su da albashi.
Maganar fly over da filin jirgin sama, wannan yana daga cikin abin da gwamnati campaign aka zaɓe shi. Idan ka je da Damaturu Aliyu a tsakiyar garin Damaturu wajen da ake cewa za a fly over, wani lokaci a wannan roundabout, babban roundabout na wannan, sai ka ɗauki fiye da awa ɗaya ko minti 45 kafin ka shige kana cikin.
Aliyu ba gaskiya bane, ba gaskiya bane.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, sannunku da hutawa, barka da zuwa ga shirin tsaka mai wuya. Yau ne in Allah da muke kammala batun koren da aka ce an yi wa wasu kusoshin 'yan siyasar jihar Yobe, Najeriya.
Bana Baba Waziri mai sandari, ina tare da uwar jam'iyya. Antifati ba ta da amfani in kana cikin siyasa, ai siyasa ra'ayi ne. In bai maka ba, sai ka tara kayanka ka koma inda kake ganin zai tafi daidai da ra'ayinka. Amma kana zanne a cikinta ka ce za ka yi mata antifati. To wannan gaskiya a jam'iyyar APC ba ta da wuri a irin wannan tafiyan da ake. Shi yasa kake ji muna da logon da ake ce mata SAC.
Sunana Abdullahi Akubdira. Ni ina daga bangaren mutanen da aka ce an kore su daga jam'iyyar, kuma mu a ganin mu wannan ba adalci ba ne don a zahiri da muka tafi daga jam'iyyar nan tun daga 1999 yana samu matsala ba sai da wannan tafiyar da ya taso muka samu mutanen da masu suka yi antifati a jam'iyyar. Kuma aka dawo ga ce su ne ma yanzu su suka fi zata a jam'iyyar don rashin iya tafiyar da tafiya na gwamna Nairobi da zai iya ba.
To yau a kashin na ƙarshe na muhawarar da muke ji ana yi tsakanin Abubakar Salihu Bakabe, sakataren APC jihar Yobe, da Adamu Yaro Potuskum, ɗaya daga cikin 'yan siyasar Zombi da aka ɗauki matakan ladartarwa a kansu. Za mu tashi ne daga kan amsar tambayar da muka yi shi sakataren Bakabe a shirin ƙarshe da ya gabata. Nazargin wasu da ke cewa gwamnan Ibrahim Gaidan bai cika zaman Damaturu ba, suka ce wai kullum yana Abuja ko Kano wajen matarsa. Kasan mutane da yawa suna zargin gwamnan Gaidan da cewa na ɗaya dai bai zaman Yobe, kullum yana Abuja ko yana Kano inda matansa suke, ko kuma wai baya zuwa Yobe sai idan za a an kawo kuɗin aiki grant na gwamnati. Gaskiya ne maganan ne ko ƴan adawa ne irin su Adamu suke muku wannan zargi?
Wannan kware irin su ne suke yin wannan zargi. Dalili zan gaya maka, matarsa dai
ina zuwa Alhaji Adamu, bari mu Alhaji Adamu da Allah bari ya magana sai ka shigo don ina so mutane su ji wannan bayanin, don an dade ana zargin gwamnati baya zama gida sam. Mu je.
To Matarsa dai daya a Damaturu take.
Ba biyu bane, an ce daya Abuja daya Kano.
Wanda yace baka yana da mata a Kano kariya yake.
Baya da gida a Kano da yake zuwa?
Wannan kaga wannan dai kaji na farko kenan.
Eh.
Gwamna idan ya shigo Yobe sai sati uku ma bai fita ba. Kasan ana yawan kiran gwamnoni. Economic Council meeting ne, National Council meeting ne, da Azar meeting. To wannan ne in ya tafi fa suke ta wannan maganganun. Abinda nake so su tabbatar da shi sai a ce dama mun zabo da idan mai danye mana aiki. Yanayi mana aikin?
Yawwa.
Bare duka talakan Yobe ya san yanayi masa aiki. Don haka suka zabe shi, don haka suka kare zabarsa.
To naji, to na yadda da ka dauko magana aikin, yana aiki an sami biyan buka. Amma Alhaji Adamu, kuma ƴan Yobe ne, kun gamsu da ayyukan gwamna Gaidam?
To, kaga ka tambaye ni maganan gamsuwa. Ni dan jihar Yobe ne, kuma dan jam'iyyar APC ne, kuma mai bayan gwamnati. Amma in akwai inda aka yi kurakure, za mu duba girman Allah za mu faɗa. Shi ne gaskiyar magana. Ka gane ko? Shi yanzu maganan da yake yi. Mai girma gwamna lalle yana iya kokarin shi, amma akwai guraren da akwai kurakure. Duk inda yake zuwa akan magana a samu ayyukoki, amma yanzu maganan nan da nake gaya maka, yanzu ma albashi da ba biya mutanen Zombi ba na local government saboda sun yi antifati ne. Yau local government din mu wata uku wata hudu ba su da albashi. Bayan mu ɗan siyasa ma'aikatan mu abin ya shafe su. Yau wata hudu local government na Zombi ba biya su albashi.
Ya maganar zaman gwamna Adama Turo yana zama a sanin ku?
To, maganar zaman gwamna kuma da gida Abuja ko zai kaura Abuja in dai mutane za su gani a ƙasa. To wannan alhamdulillah, amma koken mutane kaman yadda kai ma ka ce kaji, gaskiyar magana dole gwamna ya sake ware damtsan shi, akwai kalubale.
To,
maganar da nake ga maka akwai maganar da ake cewa a gwamnati za ta yi aiki, za ta yi abin nan flyover.
Da filin jirgi kuma ba?
Da airport. Gaskiya a matsayina na ɗan Yobe, na kalubalanci wannan abin, ba na goyon bayan shi. Muna da buƙatu muhimmai wanda yake gaban gwamna wanda ya kamata ya yi, al'umman Yobe su samu sauki. Babban ta na ɗaya ya dube mu da idan rahama a zo a sake, bayan asibitin da muke da shi a Port Harcourt General Hospital. A sake gina wani standard hospital. Mu ƴan APC ne, amma abin da ake faɗa kan gwamnatin mu muna jin ciwo. Ya za ka yi? Ka zaɓi gwamnati ka kafa, an ga loophole na gwamnati, kai a matsayinku na shugabannin jam'iyya, ka tambaye shi yaushe suka taɓa zuwa gurin gwamna, suka ce His Excellency akwai abu kaza da ya kama. In ka ga ya je maganan kwangila ne, ko ya faɗi abin da gwamna ran shi zai yi daɗi, ba zai iya gamar gaskiya ba. Wannan mai neman kwangila ne, mai jam'iyya ma da suka shiga, wannan shi ne dalilin.
Ina zuwa Alhaji Adamu. Alhaji Abubakar, maganan flyover ɗin nan da maganan airport ɗin nan, filin jirgin saman nan, kwanan baya na ji jaridu suna ta magana game da cewa ga filayen jiragen saman nan Bridget a kusan kowace jiha, amma ba sa da amfani, jirgi baya zuwa, ba a komai da su, wataƙila sai dai aikin haji. Yanzu ɗauko maganan gina filin jirgin nan na Dama Turu da flyover ɗin nan, gaskiya ne da gaskiya ake son a yi su?
To, magana da nake so in gaya maka Aliyu shi ne, maganar flyover da filin jirgin sama, wannan yana daga cikin abin da gwamna ya yi campaign aka zaɓe shi. Na biyu, kana zaune a aye, ka tabbata a ƙasar nan, duk ƙasar nan ba inda Buhari bai je ba, banda Yobe, saboda babu filin jirgin sama. Kuma su mutanen Yobe yanzu daga nan, saboda daga Dama Turu ko daga Guru ko daga ina, sai kai tafiyar aƙalla kilo 100 da wani abu ko 200 da wani abu kafin ka samu wajen da, ko 300 kuma kafin ka samu filin jirgin sama.
Ba ga Maiduguri nan ba?
Maiduguri baka san yanda hanyar Maiduguri take ba ne?
Na ji da magana tsaro ko?
To, maganar Maiduguri, ai don haka ma Buharin ya kasa zauka a Maiduguri ya zo
nan. Tambayan da nake so yana maganar Maiduguri, Yobe mu muna cikin kalubale na tsaro. Kashi nawa ne a cikin kare suke hawa jirgi?
Idan kaje Dama Turu Aliyu, a tsakiyar garin Dama Turu wajen da ake cewa za a yi flyover. Idan ka zo shigewa wani lokaci a wannan roundabout, babban roundabout na wannan, sai ka ɗauki fiye da awa ɗaya ko minti 45 kafin ka shige, kana cikin
kotu. Aliyu, ba gaskiya bane. Ni na fi ka zuwa Dama Turu, dan san da ka samu
ka bari madangama, in ka zo
ka fara zama a Dama Turu. Na yi shekara uku ba ranar da ban je Dama Turu ba, babu ranar da kai sa kai awa ɗaya kan roundabout ɗin nan. Rana Asabar ko Ladi working hours ma sai kai minti 15 ma baka zama wata da wuce ba. Ya kake faɗan wannan maganar ne muna yi ba za ka faɗi gaskiya ba.
Duk da ba saboda ba ka san gwamnati ai ba za ka faɗi gaskiya ba.
Yau a matsayina na mutum
ko 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 ta biya miki a cikin ruwa ai ko ta biya gwamnati nan take a cikin ruwa za ka ce an faɗi tana faɗa maka kura. Tunda ba ka santa.
A'a kai ne baka a'a.
Tunda ba ka santa APC ko kuma santa ai ba za ka ba za ka yarda da abin da ka faɗa
mun. Yau ba wai dai ba. Shi yasa
ba za ka san wannan ba amma Aliyu ka je ka tambaya
a cikin da ke so shine za ka.
Mun tana kai yau wai
gwamna baya so.
Yau murna take.
Gaskiya bane shi za ka yi. Dan kar ka bata ran gwamna.
Dan ba
kar a cire ka daga kan mukamin ka ku kara ba gwan gida.
Wannan shine matsayin ka. Tana kai yau murna take.
Alhaji Abubakar na san ka. Tunda aka kafa jami'an nan tun daga NPP a matsayina da nake
wannan
ban taba sake wannan
ne lema
kun ban taba yin
dawa ne lema kake yi ba
jinkiyar da nake cikin ta ba amma kai kaji Usman Albishir
kai ADP ne tsintsiya ba ADP ne lema da aka je
za ka yi ADP chairman ne da wata manufa kuma kuka zo ku dan ku rusa ADP
sanata magana
ke ba kuma da kake magana kan
shi alƙali da kake ka zabe
da kake cewa wai a zaben sanata an yi antifati ya ci wot din sa ya ci local government din sa an zabe
shi da shi da
rem
kware kuwa
yanzu kai a daya ake yanka
ba kun ne local government bane zaka ce ba mu ce
wannan kuriya da na sanata da na rep ne rep ya bashi gabe 1000
da mutum alkali ya bashi alkali da
shi ne local government ba shi a potus kun kadai ne fadi ya fada afu ne wodin sa jajira ma ya fadi
bai fadi ba bai fada abu ne ba bai fada abu ne ba
ya fadi
kaje ka duba kuriyanka kaje ka duba kuriyanka ai duka zonzi banda potus kun bai da
analysis na siyasa ka bani mamaki ai faduwa magana na siyasa da muke yi an zabe shi da shi da reps kuri'an su daya rana daya shi ya fa ya cin tunai da 4800 reps ya ci 10019 dona kuri'an su daya ne bai fadi ba
sai kace zaka yi rantsuwa da qur'ani ka zo kuma kai kariya duk jama'a su jika wannan irin wannan ya kamata ka ake je mun
ka zan rantse an bashi reps
ka an ce kana rantsa akan kariya
reps ya ba in general funai reps ya bashi
kuma ya za ka rantsa akan kariya
kuma rana daya
ka yasa zaka rantsa akan kariya kuma yana jin ka
shi ka tambaye shi
ya jin ka
ne local government ne garin su ya ci
kuma kai ka zo ka ce ya ci da kuriya 4000 faduwa kenan
haka ne to duka jama'a nan muka zo ƙarshen wannan muhawara da muka yi kwanaki muna ji game da cece ku cin siyasar jihar Yobe Najeriya muna dada godiya ga bakin namu da suka halarci shirin wato Abubakar Salihu Bakabe da Adamu ya reporters kun da kuma lokacin da suka bamu mun gode muna kuma gode wa shi wakilin namu dan Yoben Hassan Maina Kaina da ya taimaka muka da shirin nan muka kawo muku shi a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne daga birnin Washington DC
a gaida na Sokoto. Duk da yake Majalisar Tarayyar Najeriya ta amince da kasafin kuɗin da Shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar har yanzu bai sa hannu ya zama doka ba. Ko menene dalili?
Da har muka taho Washington din nan. Ita majalisa bata ma aiko da cikakken bayani akan kasafin kuɗin nan ba. Doka da suka zayyana don shugaban ƙasa ya sa hannu sun kawo mar ita. Amma kai ma ba za ka ba shugaban ƙasa shawara ya dauki alƙalami ya sa hannu akan.
To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken bayanin kakakinsa Garba Shehu. Yanzu dai ga takaitattun labarai.
A jiya Litinin kasar Girka da Tarayyar Turai sun fara jigilar kwashe 'yan gudun hijira daga tsibirin Lesbos da Chios zuwa Turkiya bisa yarjejeniyar nan mai cike da rudani da aka cimma a watan Maris da ya gabata tsakanin gwamnatin Ankara da Tarayyar Turai. Makonni biyu bayan mummunan harin ta'addancin da aka kai a birnin Brussels na kasar Belgium, shugaba Barack Obama da babban magatakardar rundunar tsaron haɗin gwiwa ta NATO Jens Stoltenberg sun ce wannan abu masifa ce tare da nuna buƙatar tsayawa kai da fata wurin yaƙi da 'yan ta'addar ISIS. Sojojin Amurka sun ce sun kwace wasu makaman da suka yi amannar daga kasar Farisa suka fito da nufin shigar da su hannun 'yan Shi'ar Houthi wanda Iran ke marawa baya a kasar Yemen. Gwamnatoci a duniya sun sha alwashin fafutukar zakulu masu kuɗin da suke buɗe asusun ajiya a ƙasashen ƙetare don ɓoye dukiya da gujewa harajin ƙasa. Wasu masu kutsan satar bayanai na na'urar kwamfuta ta intanet sun fidda wasu bayanan sirri a yanar gizo wanda suka nuna sun yi kutsan dumbun bayanan jama'a 'yan kasar Turkiyya sama da miliyan 50.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu yi sallama bari mu ka gaisofa ta alheri da taya murna ga Salamatu Ejimbe ma'aikaciyar Radio Nigeria Lagos da mai gidanta Simon da kuma mamarsu Mrs. Das domin samun karuwa 'ya mace da za a rada wa suna yau. Allah raya Salma ya kuma ba su lafiya da karfin jiki. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shiri da Malam Sidi da kuma injiniyanmu Malam Zubair Alheri ke muku fata alheri.